sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 3 ga watan Mayu na shekara ta 2020. Aisha Tusula ce tare da Salfiru Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarin.
Kadir da sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta yi harbi kan inda sojojin take tsaron iyaka a yankin da ya raba kasashen biyu. A karan farko cikin makonni bakwai, gwamnati ta bar mutanen kasar Spain su dan fitishin iska jiya Asabar. Dakarun ISIS sun halaka wasu jami'an tsaron gwamnatin Iraki goma da safiyar jiya Asabar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa za a yi ma'aikatu da hukumomin gwamnatin Najeriya garan Bawul.
Lokaci kam yayi gwamnati ta dauki mataki saboda kudaden shigowa gwamnati ta yi karanci kuma ma'aikatan gwamnati suna da yawa.
A yayin da kasashen duniya ke bukukuwan tunawa da ranar yan jarida ta duniya a yau Lahadi 3 ga watan Mayu, gamayyar kungiyoyin ma'aikatan yada labarai a jamhuriyar Niger ta buƙaci gwamnatin kasar ta gaggauta tallafa kafafen yada labarai masu zaman kansu.
Wannan babbar kungiya ta Maison de la Presse muke kira ga gwamnati da ayi gaugawa a san wani matakin da za a dauka.
Za kuma ku ji halin da ake ciki game da maida almajirai jihohinsu na asali a Najeriya. Bayan nan muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo. Madina Dahiru mai shanu ke gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyinku da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Muna kuma tafi da falalar Ramadan. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Yau Lahadi rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta yi harbi kan inda sojojinta ke tsaron iyaka a yankin da ya raba kasashen biyu. Babu wani da ya mutu ko wata asara da aka samu a yankin na Koriya ta Kudu, amma rundunar sojan Koriyar ta mayar da wuta tare da yaɗa gargaɗi ta kan iyakar a cewar babban hafsin sojan Koriyar. Babu tabbacin abin da ya haddasa Koriya ta Arewa buɗe wutar. Wadda ta kuri ta ce ya fara ne da misalin karfe 7:41 na safe a gugon yankin. Ya zuwa yanzu dai Koriya ta Arewa ba ta yi magana a kan lamarin ba. Yan sa'o'i bayan faruwar lamarin, jami'an sojin Koriya ta Kudu sun ce sun yi imanin harbin da Koriya ta Arewa ta yi ba da niyya ba ne. Sai dai cikin gaggawa babu tabbacin abin da ya haddasa su yanke wannan hukunci. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya ce yana mai farin cikin sake bayyanar Kim Jong-un da cewa shugaban na Koriya ta Arewa na cikin ƙoshin lafiya. Ni dai kam ina farin cikin ganin ya dawo kuma lafiyar salau. Sakon da Trump ya tura kenan ta kafar Twitter bayan bullowar Kim cikin jama'a a karan farko cikin makonni kusan uku bayan an yi ta yaɗa jita-jita sosai cewa yana fama da tsananin rashin lafiya kuma watakila ya mutu. Gidan talabijin ɗin Koriya ta Arewa ya nuna Kim ɗin yana tafiya yana murmushi sosai. A wani wurin da Koriya ta Arewa ta ce wani kamfanin takin zamani ne da ake bikin buɗewa ranar Juma'a a Sancheon, Arewa da Pyongyang, babban birnin ƙasar. Jita-jita game da makomar lafiyar Kim ta yawaita tun bayan da aka kasa ganinsa ranar 15 ga watan Afrilu wurin bikin ranar haihuwar kakansa wanda ya assasa ƙasar Koriya ta Arewa, wadda ita ce rana ta fi kowace muhimmanci a ƙasar a siyasance. A karan farko cikin makonni bakwai, gwamnati ta bar mutanen ƙasar Spain su dan fitishin iska jiya Asabar, wanda don hakan miliyoyin mutane suka bazu kan tituna saboda fara sassauta matakan takaita zirga-zirga ta ɗauka don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Masu guje-gujen motsa jiki da mahaye kekuna da sauran mutane sun fantsamo waje tun da wuri suka riga 'yan shekaru 70 fita na tsawon sa'o'i 4 kafin su kuma a bar su dan leko waje na tsawon sa'o'i 2. Su kuma yara 'yan ƙasa da shekaru 14 aka bar su suka fito daga karfe 12 na rana zuwa 7 na almuru. Muna moran ladan sadaukar da kai da muka yi ne na makonnin nan masu tsawo, a cewar Prime Minister Spain Pedro Sanchez.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni a aiwatar da shawarwarin da tsohon shugaban ma'aikata a zamanin mulkin Goodluck Jonathan, Stephen Orosanye, ya bayar na yi wa ma'aikatu da hukumomin gwamnati garin Bawul. Wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto.
Kwamitin wanda aka kaddamar a shekara 2011 ya miƙa rahotonsa a shekara 2012 inda ya bada shawarar a haɗe wuri guda ko kuma a sauya tare da soke hukumomi da dama. Yayin da yake bayyana kuɗaɗen tafiyar da gwamnati a Najeriya a matsayin ɗaya daga cikin mafiya tsada, kwamitin ya bada shawarar rage yawan hukumomi da doka ta kafa a Najeriya daga 263 zuwa 161. Babban mai ba ministan ma'aikatar kuɗi shawara a hulɗa da manema labarai Yunus Abdullahi ya yi mani ƙarin haske.
Lokaci kam ya yi gwamnati ta ɗauki mataki saboda kuɗaɗen shigowa gwamnati ta yi ƙaranci, kuma ma'aikatan gwamnati suna da yawa, yawancinsu kuma aikinsu ya kusan ɗaya. Saboda haka gwamnatin tarayya ta yi hoɓɓasa ta ce lalle a sake lale a wallafa wannan rahoton na Orasanya, kuma haka sakataren gwamnatin tarayya shi zai jagori wannan aikin.
Rahoton da ake yi wa lakabi da rahoton Orasanya yana dauke ne da shafuka 800, kuma ya bada shawarar soke wasu hukumomin gwamnati tare da gwamutsa wasu ma'aikatan. Wani abu da barista Maimuna Yaya Abubakar ta ce yunkuri ne mai kyau.
Ni a nawa tunanin abu ne mai kyau wanda aka gwamutsa kinga kaman majani, so za su koma kenan su yi aiki a ma'aikata daya, wanda kuma gaba daya aka ce babu su kin gane ma'aikatan, sai a tattara su a maida su other states ko local government su yi aiki. Kinga haka an samu ma an rage yawan mutane da suke aiki a ita birnin tarayya wato Abuja.
Kwamitin dai mai dauke da mambobi 7 ya ce hukumomi da ma'aikatu da macibiyoyi na bukatar manyan kudade wajen gudanarwa. To ko idan an rage su, kwalliya za ta biya kudin sabulu kuwa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa kwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ga abin da ya ce.
In kika dauki jama'ar Najeriya kusan miliyan 200 ko kadan da kasa da haka, sai kiga cewa ma'aikata da ake da su a gwamnatin tarayya in sun yawa ba su wuce miliyan 5 ba. Idan kika dubi nawa ake kashewa wajen kula da su da tafiyar da gwamnati, sai kiga cewa a kasafin kuɗi suna daukan kusa da kashi 60% da kuɗin a cikin kasafin kuɗi. An dade ana ba gwamnatoci da suka gabata shawarwari da ya kamata a yi ma kasafin kuɗi, kuma da yanayin tafiyar da mulki gyaran fuska, musamman yawan kuɗin da ake kashewa a wannan karni da ƙasar Najeriya ta samu kanta a yanzu na rashin kuɗaɗen shiga. Ya zama dole a dubi hanyoyi da yawa.
Tsohon shugaban ma'aikatan gwamnati Stephen Orosanye ne ya jagoranci kwamitin da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya kafa domin gano hanyoyin inganta aikin gwamnati. Wannan rahoto ya dade a ajiye, amma ba aiwatar da shawarwarin da ke cikinsa ba sai yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Dakarun kungiyar ISIS sun halaka wasu jami'an tsaron gwamnatin Iraki 10 da safiyar jiya Asabar, al'amarin da ya janyo fargabar yiwuwar sake dawowar masu ikirarin jihadin a kasar. Jami'an tsaron Iraki sun faɗi a wata takardar bayani cewa harin wanda aka kai daura da birnin Samara na yankin tsakiyar kasar shiryayye ne. Wannan shine hari mafi muni cikin tsawon watanni da dama da wasu boyoyin 'yan kungiyar ISIS suka kai. Waɗanda suka kai har-har na saruka noke kan jami'an tsaron wuraren da ke lunguwa arewaci da kuma yammacin ƙasar. A makon jiya ne ISIS ta yi ikirarin kai wani harin kuna bakin wake wanda ya yi sanadin raunata mutane hudu a wajen wani ofishin jami'an leƙen asiri a lardin Kirkuk na arewacin ƙasar. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta wajajjaga tsibirin Crete na ƙasar Girka jiya Asabar. Nan take dai babu wani rahoto game da waɗanda abin ya ritsa da su ko kuma barnar da ta faru sanadiyar wannan girgizar ƙasar ta auku da yammacin jiyan, wadda ta samo asali daga tekun Bahar Rum. Cibiyar nazarin teku Bahar Rum ta Turai ta ba da rahoton cewa girgizar ƙasar na da ƙarfin 6 a zurfin kilomita 10. Ita kuma cibiyar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta nuna ƙarfin 6.6 a zurfin kilomita 17, yayin da ita kuma cibiyar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta ƙasar Jamus ke cewa gwajin farko ya nuna tana da ƙarfin 6.6 ma'aunin girgizar ƙasa. Wannan girgizar kasar ta afka mu tsibirin a yayin da kasar Girka ke kuma fuskantar yiwuwar fadawa cikin matsananciyar karayar tattalin arziki yayin da take fama da annobar cutar COVID-19.
Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahoton namu inda za mu tsallaka jamhuriyar Niger. A yayin da a yau Lahadi 3 ga watan Mayu kasashen duniya ke bukukuwan tunawa da ranar 'yan jarida ta duniya, gamayyar kungiyoyin ma'aikatan yaɗa labarai a jamhuriyar ta Niger ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta gaggauta tallafawa kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu don fitar da su daga barazanar durƙushewa da suke fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sabanin yadda a can da ake shirya shagulgula domin karrama ranar 'yancin aikin 'yan jarida ta 3 ga watan Mayu, a bana halin matsin tattalin arzikin da gidajen rediyoyi da talabijin da jaridun cikin gida masu zaman kansu suka fada ne ya dauki hankalin kungiyoyin ma'aikatan yaɗa labarai a Niger, ganin yadda tuni wannan matsala mai nasaba da annobar cutar corona ta raba wasu ma'aikata da ayyukansu. Saboda haka cibiyar 'yan jaridar kasar ta buƙaci gwamnati ta yi wani abu a kai, kamar yadda sakataranta Suleiman Bra ya bayyana a yayin wani taron manema labarai.
Gidan jaridu da yawa namu na Niger sun shiga cikin wani yanayi, in kuma wannan abun ba a samu ba a kai wani abu, to wasu gidan radika da tele da jirgi suna ma iya likewa. Shi ya samu a wajenmu wannan babbar kungiya ta Maison de la Presse muke kira ga gwamnati da a yi gaugawa a san wani matakin da za a ɗauka don tallafawa da radika da duka jaridu na Niger don su gani yadda za su fuskanci wannan allubal da ta damu kowa da kowa.
Da yake taya 'yan jarida murnar zagayewar ranar ta 'yancin aikin 'yan jarida, ministan watsa labarai Salisu Muhammad Habi ya bayyana cewa
ni da kaina nan na haɗa ma gwamnati na ce ya kamata a taimaka ma 'yan jarida da na gwamnatin ma da kun ma zaman kansu, saboda mun tsirin kokarin da suka yi irin aikin da suka yi ga wannan annoba da ta zo cikin wannan duniya gaba ɗaya, wallafa bayanuka da suka yi da kuma su shaida mutane ku yi hankali don ga cuta ta zaka Allah shi kiyaye ƙasar mu Niger gaba ɗaya kuma ya kiyaye duniya gaba ɗaya. Da wannan abubuwa mun ji daɗin sosai kuma mun tabbatar cewa gwamnati na nan nan zuri shi da ni kakana zai taimaka ma 'yan jarida sun da akwai kwamiti an kasa. To kasan sha'ani duka sai yi nazari a ga ganda ya kamata yi, mu dai za mu da kufa in Allah yarda mu gani kaka ya kamata sa mu taimaka don mun san komi nasu akai kasa. Kenan in ba yau an tallafa musu ba ina da mutum su kai kasa gaba ɗaya, kenan ko ba za mu yarda ba abokan aiki kamar 'yan jarida da mana gwamnati da ma zaman kansu a bar su kasa insha Allah da za mu duk dubara da ya kamata mu yi a samu wannan ba taimaka ma 'yan jarida na Niger. Bana ma da an ka yi wannan ana kasa ana zana rasuwa na ajiyar a gani inda duka duniya wani gari ya yi samun inci na 'yan jarida 57 cikin duniya cikin ƙasa sai 180 Niger na ƙasa ta 57.
A tsawon shekaru 30 na demokradiyya a nan Niger an samu kakuwar gidajen talabijin masu zaman kansu aƙalla 15 haɗe da gidajen rediyo kusan 40 da gwamman jaridu waɗanda ke aikin yaɗa labarai da faɗakarwa ba dare ba rana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman Muni Barma, bari mu sake komawa Najeriya. A yayin da jihohin kasar suke fara ɗaukan matakan mayar da almajirai jihohinsu na asali, mazauna babban birnin tarayya Abuja sun fara neman bayani akan matakin da minista Muhammad Bello zai ɗauka akan almajirai 'yan kamaguri zauna a Abuja. Ga rahoton wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf.
Batun almajiranci abu ne da ke ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin al'ummar jihohin arewacin Najeriya, inda akasarin masana a fannin ilimin addinin Islama ke yin tur da salon koyar da almajirai na zamani da aka hada da barace-barace sabanin yadda yake kafin lokacin mulkin mallaka. Mazaunan birnin tarayya Abuja sun fara kokawa akan yadda aka bar almajirai a baya wajen kulawa da su. Sai dai Ministar Kula da Walwala a Sakatariyar Ma'aikatar Babban Birnin Tarayya Abuja, Dr. Felicia Umogo, ta bayyana cewa ma'aikatar ta shirya tsaf domin karɓar duk wasu almajirai da za a maido gida, tare da ba su kulawa ta musamman.
Those who are setting to originate from here, FCT, will be taken into our center for holding and rehabilitating persons with disability and other forms of vulnerables.
Haka kuma Dr. Felicia ta ce duk almajiran da aka tabbatar da cewa ba daga babban birnin tarayya Abuja suke ba, za a maida su gida tare da haɗin gwiwar gwamnatocin jihohinsu.
Those not from FCT will further be repatriated to their states in liaison with their state's liaison offices.
Wani fitaccen marubuci a fannin addinin Islama, Gazali Muhammad Mijinyawa, ya bayyana wannan batu da haka.
Tabbas almajirai yara an fara mai da su jihohinsu na asali daga jihohin da suka tafi neman karatu ko kuma bara. To alal hakika dama ce aka ce ta samu na shugabanni su sauke haƙoƙinsu, Allah ya dora musu akan mutanansu. Menene za su yi su tallafa, especially yanzu lokacin COVID-19 ɗin nan da Allah ya kaddara fitina da jaraba. Sannan a duba menene za su yi a karatun allon ne, a tabbatar an tallafa musu.
A bangare guda kuma wani malami a makarantar boko da arabiya na An-Nur Muhammad Sagir As-Salafi ya tofa albarkacin bakinsa.
Tarbiyar ba zaman iya gida, iyayen sun zama kuma abin da suka zama al'umma, sun fitini kowa, sun zama yan ta'adda, sun zama sun gagari kowa. To da tun farko ma gidan iyayen nasu aka kai su, ko ba ma baro su daga iyayen nasu ba, aka je aka ba iyayen nasu tallafin da za su iya rike su, ai da ba su kai su almajiranta ba.
Aka kuma wani almajiri dake karatun arabiya a yankin Fafe na birnin Abuja mai suna Muhammad Muhammad ya nuna farin cikinsa da matakan da gwamnati ke dauka na mayar da almajirai gida.
Daga Kano ne muka fito. Samu su ne da wani. Samu ne da mu koma wajen iyayenmu.
Kwanakin baya-bayan nan ne gwamnatin jihar Kano ta mayar da wasu almajirai jihar Kaduna, inda a kalla 20 daya daga cikinsu ke dauke da kwayar cutar COVID-19, lamarin da ya jawo suka daga bangarori daban-daban. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Halima, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanku da kasancewa da ni cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. To a kowane mako da shirin Matasa a Duniyar Gizo na tabo duk batutuwan da suka shafi alakar matasa da yanar gizo. A cikin makon da ya gabata, mun tattauna da wata likita mai suna Husaina Suleiman, wacce ke aiki a asibitin Karu dake Abuja. Mun tattauna da ita ne kan matsalar yawan amfani da waya da kuma yadda zai iya shafar lafiyar mutum. A cewar Husaina,
matsalolin da za su fuskanta shine kaman rashin bacci, domin yawan amfani da waya da daddare, ko kuwa sai amfani da waya daga safe zuwa dare ba hutawa. Kuma in ba hutawa dinnan kuma shi ma zai iya zuwa da illan hawan jini. Bayan haka kuma halayen su na canzawa, sai kaga matasa sun fara fada, ko kuwa sun fara raini abinda da ba sa yi, domin yawan rashin amfani da waya, kuma ba a samu bacci, ba a samu huta. Sai kuma halayen su na mu'amala zai canza, domin yawan sa hankali akan waya, ba a iya ayi mu'amala kaman da da mutane, ba a zumunci, ba a yin abubuwan da ake yi. Wasu su ma yana iya zamana cewa ba sa iya karatu, ba sa iya zuwa makaranta, ko sun je makaranta ma hankalinsu na kan waya, ba sa iya karatu, ba sa iya abin da ya kamata.
To masu sauraro, a wannan makon za ku ji irin abubuwan da mutum zai iya yi wanda zai kawo mishi sauki idan yana fama da irin wannan matsalar ta yawan amfani da waya. Bari mu koma wajen likitarmu Husaina Suleiman.
Matasan da suke da matsalan yawan amfani da waya wanda suke neman sauki, za mu ba su shawara su rage amfani da waya. Za su iya yin haka in suka zanna suka shirya abubuwan da ya kamata su yi a rana. In suka shirya abubuwan da zai kamata su yi, zai taimaka su ya rage musu amfani da waya. Kaman su ba da lokaci wa waya, lokaci na aikin gida, lokaci na ibada, lokaci na karatu da wasu abubuwa da taimakawa a gida. In suka yi haka lokacin da suke bawa waya zero, sai kuma za su iya neman rana ɗaya a cikin sati wanda ma ba za su yi amfani da wayan ba, bawa ba za su yi amfani da shi kwata-kwata ba, za a iya kiransu kuma za su iya kira in ya kama, amma wa ranan ba za su shiga shafukan sada zumunta ba, ko kuwa ba za su dinga bincike a yanan gizo ba. Wannan zai rage musu amfani da waya. In kuma za su yi bacci, za mu ba su shawara kar su tafi da wayansu wajen kwanciyarsu, domin in suka aje shi a gefensu zai sa su dinga buɗe wayan, kuma wannan zai karkata baccinsu ko ya hana su ma bacci. Sai kuma wanda suke amfani da waya wa ƙararrawa don su tashi da safe, za mu ba su shawara su siya ainihin agogo na ƙararrawa, saboda in ka aje shi ka ce shi ƙararrawa ne, to muddin ya tada kai, in ya tada kai za ka ɗau wayan ne kuma ka fara bincike. Sai kuma sanarwa wanda lokacin da ya kamata kana wayansu abubuwa, ka rage muryar sanarwa, saboda in ka rage muryar sanarwa ba zai dinga jan hankalinka kana buɗe wayan ba. Sai kuma aikace-aikacen da ba su da amfani a wayan a cire su. Duk wannan abubuwan in aka cire su wanda ba su da amfani, in zai rage su wani damuwa da wasu bincike abubuwan da bai kamata ba. Muna ba da shawara a yi amfani da waya a rana wa tsawon awa 2 zuwa 3. Kar ya wuce haka, domin in ya wuce haka za a iya samun illa. Kuma duk abubuwan da aka lissafan nan bai yi ba, mutum ya gwada ya ga bai samu sauki ba, to zai iya tuntuɓin likita game da wannan damuwa, wanda fannin shi ne na kula da irin wannan damuwa.
To a gaida Husaina Suleiman, wacce likita ce a ɓangaren halayen ɗan adam da kuma damuwar ƙwaƙwalwa. Da fatan an amfana da darussan da ke cikin wannan shirin. Da fatan kuma za a kiyaye yadda ake yawan amfani da wayar tarho. To masu sauraro, a nan zan dasa aya, amma kafin in tafi ina son in tunasar da ku cewa za ku iya samuna ko da yaushe akan shafina na Twitter, domin ajiye min saƙonni da kuma bayyana min ra'ayoyinku kan wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Handle ina shine @MSS_DEYNAH. Sai mun haɗu a Twitter, za kuma ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com. Kullum ran Lahadi, kawai ku danna shirin rana domin sauraron wannan shirin na matasa a duniyar gizo ko kuma shirye-shirye na da suka gabata. Ni ce taku Madina Dahiru mai shani daga nan birnin Washington DC.
Gaida Madina Dahiru mai shanu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko yau ya fito ne daga Abubakar Fatiskum. Ya ce, "Salam VOA Hausa, muna kira ga gwamnatin jihar Kano tare da hukumar kiwon lafiya da su sake dabaru na yaƙi da wannan annoba ta COVID-19. Ganin yadda sai ƙara samun gindin zama take a jihar ta Kano. Allah ya kawo sauƙi baki ɗaya, amin." Sai saƙo na gaba daga Sani mai lange-lange Yawuri da Aliyu Usman taka lafiya. Suka ce, "Muna taya ma'aikata a duk faɗin duniya murnar ganin wannan rana ta ma'aikata ta duniya da aka gudanar. Da fatan ma'aikata za su ba da gagarumar gudumawa wajen ganin an kawo ƙarshen cutar coronavirus da ta addabi duniya." Sai kuma saƙon Alimadu Admo Baga ya ce, "Salam muryar Amurka, ina matuƙar baƙin ciki da yadda labarin bogi ke samun karɓuwa a tsakanin al'umma, duba da cewa wasu daga cikin al'ummar jihar Borno na ta fama da yaɗa cewa wai tsohon gwamna kuma tsohon ɗan majalisar tarayya da ya wakilci arewacin Borno, wato mai girma Maina Ma'ajilawan, wai ya rasu, inda daga ƙarshe aka tabbatar cewa yana nan da rai kuma cikin ƙoshin lafiya." To sai saƙo na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce, "VOA, ku isar min da saƙon ta'aziyata ga ɗaukacin 'yan masana'antar fina-finan Hausa, wato Kannywood, bisa babban rashin da suka yi na ɗaya daga cikinsu wato Ubale Ibrahim wanke-wanke, Allah ya sa na faɗa daidai, wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Alhamis. Ubangiji Allah ya ji kansa ya sa aljanna ce makomarsa tare da mu baki ɗaya, amin. Sai saƙo daga Isa Lawal Girgiri, magajin garin Girgiri, jihar Yobe, Najeriya. Yace salam VOA Hausa, shirin gwamnatin shugaba Buhari na samar wa matasa 174,000 aikin yi, hakan abin ayaba ne matuƙa. Fatan mu Allah ya sa ai gaskiya da adalci wajen aiwatar da shirin. To madalla, kafin shirin mu na ƙarshe ga wannan.
Sunana Dr. Khalid Abubakar Aliyu, babban sakatare na kungiyar jama'atul Islam, kuma kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da Najeriya.
Mutane su dauka to Allah bai amsa addu'a a gida ne, kamar shi Allah masallaci ne kawai, in ba masallaci ba ba inda zaka yi ibada, bal duk salloli fa na nafil fili an fi so mu ayi su a gida, ko ba haka bane? Farilla ce aka wajabta maka ka fita, amma ita ma in akwai uzurori Allah ya yi rangwame. Yanzu ko da aikin hajjin nan ne a shekara 1400 din nan fa, sai da aka yi wurin shekara kusan 40 waɗanda ba a samu an yi aikin hajji ba, saboda rashin tsaro, saboda kuma irin waɗannan annoba. Akwai ta annobar mura ta mutanen ƙasar Hindu India, wanda suka ɗiba a can an mutu da yawa, an samu kaji mutum 30,000 tun fa a da a aikin hajji. Akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan annobar fa ba ma ɗan adam ba, har raƙuma da ake hawa da dabbobi sai da suka ga mutuwa. Da ake ganin ita wannan ƙasa mai tsarki ta ɗauki waɗannan matakai, to khibrarta da wato sanin irin illar wannan annoba fa ita nata ya daɗe. Wataƙila wasu daga cikin ko ɗaliban ilimi, wataƙila ko wanda ake ganin a danganta su ga malinta, matsalar wataƙila Allah bai sa sun sani ba, kuma ko dan kai malam ne ko ɗalibin ilimi ne ba wai komai ka sani ba, akwai wataƙila wata abin da ka sani, wata kuma wataƙila akwai abin da baka sani ba. Amma an koma tarihi za a ga an shekara da shekaru ba a samu an yi aikin hajji ba, kuma mafi yawansu dan annoba ne, wasu kuma dan rashin tsaro ne, wasu kuma dan ta'addanci ne. Suna nan a rubuce, in an koma duk za a gani, idan annoba ta zo bala'i ce kawai, roƙon Allah za mu yi wato akan Allah tabaraka wata'ala ya yaye mana. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u laqad akhadnahum bil 'adhabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Askanta da kai, muna ba da hakuri ga al'umma in Allah da wata rana sai labari.
Yanzu kuma gasar filu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Hadiyar da sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta yi harbi kan inda sojojin ta ke tsaron iyaka a yankin da ya raba kasashen biyu. A karan farko cikin makonni 7, gwamnati ta bar mutanen kasar Spain su dan fitishin iska jiya Asabar. Dakarun ISIS sun halaka wasu jami'an tsaron gwamnatin Iraki 10 da safiyar jiya Asabar.
To masu sauraro da takaitattun labaran duniya, muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfilu Hashim Guman da ya karanto labaran duniya, da kuma Leo Sahilu da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Aishatu Sula ce ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu azumi, a sha ruwa lafiya.
et les dernières nouvelles.